Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16.21.25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara sarauniya da dalol a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Hawwa Umar zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja Shirin na musamman na kunshi da rahoto kan takaddamar gwamnatin Kaduna da masu gidan abinci na Ashir da gwamnatin Tarusa kan takaddamar nan ta shirin taron lalata kowane hali ake ciki a jihar Niger kan ilimi ga kowa wato Besta kungiyar ƴan kasuwa ta Arewa ta nuna juyayi ga gobarar kasuwar Shehu Shagari a Sokoto muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka to da farko ga labarin duniya daga Washington DC
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel Adadin mace-mace sanadiyar cutar coronavirus a Amurka a tabakin shugaba Joe Biden da alama zai kai sama da 500,000 a watan gobe a wani gargadin da ya je Alhamis yayin da yake bayanin shirin gwamnatin sa na daƙile yawan cutar da ke addabar Amurkawa Biden wanda ke cikin ɗakin Roosevelt na fadar White House ya gabatar da shirinsa mai shafi 198 a gaban wani gungun manema labarai yana tare da mataimakin shugaban ƙasa Kamala Harris da babban mai bayar shawara akan cutar coronavirus Dr. Anthony Fauci kafin sanya hannu da yake akan wasu dokoki masu nasaba da yaki da coronavirus ta wajen amfani da ikon sa na shugaban ƙasa burin shugaban ƙasar shine yayi wa Amurka miliyan 100 allurar rigakafi cikin kwanaki 100 masu zuwa wasu cibiyoyin rigakafin al'umma 100 da gwamnatin tarayya ke tallafawa za su bude a duk fadin kasar nan da zuwa wata mai zuwa Biden ya ce wannan zai kasance ɗaya daga cikin kalubalen aiki mafiya girma da kasar mu ta taba aiwatarwa bayan ya sanya hannu kan umarnin waɗanda suka hada da buƙatar matafiya daga ko ina a duniya zuwa Amurka su gabatar da shaidar cewa gwajin coronavirus ya tabbatar ba sa dauke da cutar Nan take shugaba Joe Biden ya fara soke manufofin gwamnatin Trump kan sauyin yanayi ta wajen raftar hannu akan ɗaya daga cikin jerin umarnin shugaban ƙasa 17 a ranar Laraba. Wannan ƙari ne ga yunkurin komawa cikin yarjejeniyar Paris ta takaita iskar gas mai sauyin yanayi. Bayan kwashe shekaru 4 gwamnatin tarayya bata damu da batun ba. Umarnin ya sanarji cewa dukkan hukumomin tarayya su hanzarta fara aiki don tunkarar matsalar sauyin yanayi. Daga cikin abin da yake faɗa shine soke aikin bututun mai na Keystone aikin da watakila fiye da kowanne ya zama alamar hauhawar manufar sauyin yanayi a cikin gwamnatoci ukun da suka gabata Shugaban jam'iyyar Republican a majalisar dattawa Mitch McConnell ya ba da shawara a tura batun shari'a tsige tsohon shugaban kasar Donald Trump da mako guda ko fiye da haka don baiwa Trump lokaci yayin nazarin shari'ar ɗan majalisar wakilai waɗanda suka kada ƙuri'a tsige Trump a makon da ya gabata saboda tunzar tarzoma da ya yi ranar 6 ga watan Janairu sun nuna alamun cewa suna son a yi hanzarin yin shari'ar yayin da shugaba Joe Biden ya fara wa'adinsa yana mai cewa yin cikakken bincike ya zama dole kafin kasar da majalisar su ci gaba amma McConnell ya faɗa wa takwarorin sanatocin Republican a wani kiryaje Alhamis cewa dan gajeren jinkiri zai ba Trump lokacin shiryawa da hada kan lauyoyinsa dan tabbatar da tsarin da ya dace Sanatan Indiana Mike Brown ya ce bayan kiran da aka yi cewa mai yiwuwa ba za a fara shari'ar ba sai wani lokacin tsakiyar watan Fabrairu ya ce hakan ya faru ne saboda yadda tsarin yadda ya faru a majalisar ya samu asali ne da sauri kuma hakan bai dace da lokacin da kake buƙatar shiryawa dan kare kai a shari'ar da ake yi a majalisar dattawa ba Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta faɗa wa sabuwar gwamnatin shugaba Joe Biden jiya Alhamis cewa tana fatan kasashen biyu za su iya haɗa kai don tunkarar kalubalen da duniya ke fuskanta a yau. Wani kyakkyawan fatan da manazarta ke kaffa-kaffa da shi. Mai magana da yawun China Hu Xin ta ce mun yi imanin komai na iya yiwuwa idan muka yi niyya. A cikin jawabin da ta yi Alhamis a Beijing ta kara da cewa nayi imanin cewa ba tare da hadin guyar bangarori biyu abu ne mafi kyawu ga Amerika da China dangantaka na iya rinjayar miyagun iri ta kuma yawa shugaba Joe Biden fatan duk wata nasara a harkokin mulkin sa na kasar da alama tana sai ta hanya ne dan saukaka dangantakar Amerika da China ta gwamnatin Trump dan mintoci kadan bayan rantsar da Biden a matsayin shugaban Amerika na 46 China ta sanya takunkumi kan jami'ai 28 waɗanda suka yi aiki a gwamnatin shugaba Donald Trump ciki har da tsohon sakataren harkokin waje Mike Pompeo babban jami'in diplomasiyar majalisar dinkin duniya a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya faɗi jiya Alhamis cewa ana buƙatar ƙarin sojojin wanzar da zaman lafiya don daƙile tashin hankalin da ke da nasaba da zaɓe wanda ya sa kusan mutane 60,000 suka tsere daga ƙasar Mankwa Ndiye shugaban tawagar wanzar da zaman lafiya a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar dinkin duniya cewa za a gwada ƙarfin aikin majalisar dinkin duniya a yanzu har ma fiye da haka a lokacin da ya fi kowane lokaci dole ne kare fararen hula da tabbatar da isar da taimakon jin kai wanda ayyukan CTC suka yi mummunan tasiri
labarin duniya kenan aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni gwamnatin jihar Kaduna ta shigar da ƙara kotu kan gidan abincin nan na Ashir da ta ruguza biyu bayan takaddamar shirin amfani da wajen don bukin lalata tsakanin maza da mata wannan na faruwa ne a daidai lokacin da shi ma gidan abincin ke shirin tafiya kotu ga rahoton Isa Lawal Ikara
mai gidan matar da ke da gidan abincin na Asha restaurant da aka rushe Mr. Abraham Albera Kato ya ce bayan ƴan sandan sun kulle shi na kwana guda ne sannan aka gano ba gurin abincin su ne aka shirye wannan taro ba sai dai ya ce bayan an sallame su ne kuma gwamnati ta rushe wurin cin abincin da ya ce wannan ne ya sanadiyar rasa juna biyun da mai ɗakin shi ke da shi
muna zaune gurin saida abinci na matata sai ga ƴan sanda sun zo ba su tafi da ita a matsayin zargin da aka yi cewa za a yi bikin tsirarin nan so sai na ce ba zai yi ba a tafi da matana a gabana tana da juna biyu shi ya sa na bi su daga nan sai suka tsare ni na kwana aka samu shi wanda ya buga fustan yana zuwa a gabana ƴan sanda suka tambi shi kai ka buga fustan nan ya ce shi wanda ya buga fustan sunan shi Marvelous Akpan aka tambi shi ya san ni yace bai san ni ba ya san mai daki na yace bai san ta ba ina ne Asha restaurant yace wallahi ya rantsi bai san inda ake Asha restaurant amma yace poster ne ya buga shi kawai a matsayin wasa ne sai police suka ce mana to mu tafi ba mu da wani case da ƴan sanda sun samu wanda suke nema to abun mamaki washe garin ne bayan sun sallame mu shine aka zo an buge mana wannan gidan abinci na ita mai daki na muna tunanin mun ma za mu je kotu kwato mana hakkin mu an bata mana suna kuma rusa mana gurin kasuwanci cikin mata na yazo ne ma bisa dalilin wannan abin kuma abin bakin ciki mai aure wajen shekara biyu yanzu Allah ya bata dama ta samu ciki amma bisa dalilin wannan abin ya sa cikin ya zube
duk da korafin masu gidan abincin da gwamnatin ta rushe da kuma yunkurin zuwa kotun dai shugaban hukumar kula da tsare-tsaren gine-gine ta jihar Kaduna Kasubda Malam Ismail Dukko ya ce ko da ma ba a gidan abincin na Asha aka shirya taron tsaraicin ba to masu gidan sun saba wa ka'idojin yaki da cutar corona sannan kuma ba su da takardun mallaka da kuma izini na gina wannan gurin cin abinci
wannan abu a bisa abinda muka yi sabanin abinda aka yi bai kasance abinda kuma zai zama cewa muna ja baya bisa abinda muka yi ba lalle abinda muka yi yana bisa doka domin mutane ba su banta ba lokacin da wannan bala'irar cuta ta zo mana akwai dokoki da aka sa na hana cikowar mutane da waɗansu activities a long line muna da labari na wannan abu da aka shirya a wannan waje muna samun wannan bayani nan da nan muka nemi su ba mu izinin ginin su da takardar shaidar su na mallakan wannan waje mai nuna wannan abin da suke yi a wajen purpose din da suke amfani da shi suna da izinin wannan abu ba su ba mu komai ba muka dubar kaddun mu ba su da shi dalilin wannan doka na covid wanda ba ma buƙatar mutane su taru ana cinkoso a waje ya kawo aka yi wannan asibiti.
Yanzu dai gwamnatin jihar Kaduna ta riga ta kai masu gidan abincin na Asha gaban kuliyar Mantisabo. Kuma su ma masu gidan abincin sun ce kotun za su garzaya domin bin haƙoƙin da suke ganin an taka wurin gwa da aikin da gwamnatin jihar Kaduna ta yi. Abin da ya sa wasu ke ganin akwai sauran magana game da wannan batu. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
An kaddamar da shirin nan na muhimmancin ilimi ga kowa a jihar Neja da zai fi ba da fifiko ga mata da makarantun allo. Shirin mai suna Dasta ya samu kuɗi daga Bankin Duniya kimanin biliyan 1.9. Mustapha Nasiru Batsari na dauke da rahoton.
Ministan ƙasa a ma'aikatar ilimi ta Najeriya, Honorable Chukwumeka Nwajiba, ya ce sama da yara miliyan 10 ne da ba su zuwa makaranta a Najeriya ake sa ran za su amfana a ƙarƙashin wannan shirin. Sannan ya ƙara da cewa,
we have already released $6 million to Niger State. You will account for us what you have done with this money to be able to be eligible for the next track in accessing any more funds from the federal government.
Ya ce jihar Niger ta karɓi dalar Amurka miliyan 6, kuma za mu bi diddikin abin da kuka yi da kudaden ta yadda za ku samu damar samun wasu kudaden nan gaba, domin ta haka ne za ku samu damar samun wasu kudaden daga gwamnatin tarayyar Najeriya. Shugaban hukumar bada ilimi bai daya ta jihar Niger, Dr. Isa Adamu, ya ce daga cikin almajirai sama da 700,000 da ke jihar Niger, a yanzu akwai kimanin almajiran 74,000 da ke cin gajiyar wannan shiri.
A cikin takardunmu na kidirga mun samu kutan 74,000 daga rashin zuwa makaranta, wanda suna zuwa karatu Dasta, wasu kuma mun gina makarantu mun sa su suna karatu a makarantun da muka gina domin haka.
Ibrahim Saleh Galma ɗaya ne daga cikin masu makarantun allon a jihar Niger da ke cin gajiyar wannan shiri, ya ce ɗalibansa na gane karatun sosai, to amma suna buƙatar a ƙara faɗaɗa shirin.
Su ƙara faɗaka wannan karatun na almajirai, su kuma ƙara ɗaukaka shi yanda suke ana jawo hankalin almajirai ne da kuma iyayen yaran su almajirai.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce shirin na da manufar hana kai yara makarantun allo kwata-kwata.
A makarantar boko ma yanzu za a koyar da Islamiyya, yanda yaro in ya shiga primary 1 kamar ya gama ya soke Qur'ani. Dalili kuwa shine muna son mu hana, kuma mun ma hana yanda za mutum zai dauki yaro daga wani gari ya kai shi wani gari, yaro shekara 3-4 bai san makwancin sa ba, bai san abin da yake ba, duk akan cewa ya je kasu Islamiyya. Yanzu ko kowane ward na da primary school 2-3, in kuwa ward nan za a koyar da Islamiyya, inda Islamiyya ne to baka da wani dalili za ka dauki yaro ka kai shi wani gari ya wahala.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Masu sauraro, kada dai a sha'afa, muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Kungiyar 'yan kasuwa ta jihohin Arewa 19 ta nuna matukar damuwa ga jarabawar gobara da ta tashi a sabuwar kasuwar Sokoto. Shugaban kungiyar Alhaji Ibrahim Muhammad 86 ya buƙaci 'yan kasuwar su rungumi kaddara da kira a gare su su riƙa kashe duk na'urar wutar lantarki in za su rufe kasuwar. Ibrahim 86 ya ƙara da cewa ya kamata 'yan kasuwar su riƙa lura da hatta masu dafa abinci ko tuyar kosai da ke amfani da buɗaɗɗiyar wuta don zama rigakafin tashin gobara. 86 ya yi kira ga gwamnatoci da sauran attajirai su taimaka wa 'yan kasuwar ta Sokoto don sake samun jarin komawa harkar su ta saye da sayarwa.
Muna jajanta musu, muna kuma nuna alhininmu da wannan bala'i da ya faru na wannan gobara a garin Sokoto. Wanda yake kwanan nan abin kullum yana faruwa, akwai makamancin irinsa wanda ya faru a wasu kasuwannin mu a cikin garin Abuja, akwai wanda suka faru a wata jihar mu can jihar Yobe kwanan nan bai daɗe ba, da saboda wasu jihohin mu gobara tana kunno kai kuma a cikin kasuwannin mu. So da fatan wannan Ubangiji Allah sauwake, kuma su waɗanda wannan abu ya shafa Allah Ubangiji ya mayar musu dubbunsa. Allah mai da sanya na bayan wannan gobara, Allah ya sanya samu su yamayar musu da abin da suka rasa. Sai amfani da wannan dama na kira ga 'yan kasuwanmu na Arewa gaba daya da ayin daidai yanda ake yanzu lokacin sanyi, lokacin guntur, lokacin iska, jama'a da su mai da hankali da lura da yadda suke wuraren sana'arsu musamman ma wanda suke da alaka da wutar lantarki a kasuwannin su. A ƙarshe kuma yana kira ga gwamnatocin jihohi da manyan kasuwa su saurin kawo wa waɗanda wannan abin shafa ɗauki na gaggawa, domin ƴan kasuwa idan gobe ya faru kamar haka, bayan dukan suka rasa zaka samu wurin zaman da suke zama ma shi ma ya zama wurin da zaka fito ka zauna ma ya lalace ya kone gaba ɗaya. Suka rasa ɗan kasuwa dama jarinsa shine wannan dama wannan kayan da ke sayarwa, bai da wani abu a duniya wanda rage da shi a gefe in ba wannan kayan da ke kasawa shagon ba da kuma shagon ne. Su zaka samu wani yanzu ya waye gari bai da komai komai ya kone. So irin wannan in ba an kama su agajin gaggawa ba, to sai ka ga mutum ya shiga wani yanayi da mawatakila in ba sa'a ba sai illa masha Allah. So masu hannu da shuni da manyan kasuwa da gwamnatoci da su saurin kama su ɗauki na gaggawa, domin su samu damar su dan dawo harkan kasuwancinsu, su samu su gaba da cin abinci a gidajensu da iyalinsu.
Kada dai a sha'afa muryar Amurka ake sauraro, ga Hassan Maina Kaina da shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu mai da hankali ne dangane da rasuwar marigayi tsohon gwamnan mulkin soji a jihohin Kano da Benue, Kanar Aminu Isa Kwantagora, wanda Allah ya yi rasuwa a farkon wannan mako a nan Abuja.
Ban san in amfani da kalmomin da jiraɗan jima ya amfani da shi a Jalingo aka haushi ca. To amma dole ne sai mun tashi mun fara kanmu.
Muryar marigayi tsohon gwamnan mulkin soji a jihohin Kano da Benue kenan, wanda Allah ya yi rasuwa, an haifi Kanar Aminu Isa Kwantagora a yankin karamar hukumar Kwantagora a jihar Naija a ranar 20 ga watan Afrilun shekarar 1956, wato yana da kimanin shekaru 65 kenan. Marigayi Kanar Aminu Isa Kwantagora sojin artillery ne masu ba da tsaro a sararin samaniya, wato Air Defense Artillery. Ya rike komanda a battaliyoyin soji daban-daban kafin nada shi gwamnan mulkin soji a jihar Benue a shekarar 1996 a zamanin gwamnatin marigayi General Sani Abacha. A bayan rasuwar General Abacha, General Abdulsalami Abubakar ya sake nada shi gwamnan mulkin soji na jihar Kano a watan Satumban 1998. Kanar Kwantagora dai mabucin muryar Amurka ne ta yadda yake mana sharhi kan sha'anin tsaro akai-akai. Ga ma amsar da ya taɓa bani lokacin da na mai tambaya akan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya.
Har yanzu dai tsaro naka da nawa yana hannun ne, hukuma za ta zo ne ta taimaka. Ban san in amfani da kalmomin da jiraɗan jima ya amfani da shi a Jalingo aka haushi ca. To amma dole ne sai mun tashi mun kare kanmu. Duk wanda ya taso zai shiga garinku a tsaye da shi, in kun san inda yake ku bi shi. Kamun ku kira hukuma.
Wannan ba za ce ya saba da dokokin kasa ba?
To don Allah da Allah kun kula ku kwanta ka kashe kofanka. To shi ne din. Mun cika sakaci ne. Su da suka taso ƙauyukansu, suka zo ƙauyenku, suka kona muku ƙauye, suka kashe mata, suka kashe yara. Lahi me kuka yi musu?
Da yake jihohin Katsina da Naija kusan lokaci guda suka fara fuskantar mummunan ƙalubalen tsaro. A wancan lokaci na yi wata doguwar hira da marigayi Kanar Kwantagora gaba wani bangare na tattaunawar tamu.
Ba jihar Katsina kawai ba, in ka lura jihar Naija ma na nan a yanzu, kamar za mu ce local government guda biyar da ha na rabi hannunsu ne, inda suna cin karansu ba babbaka, suna muya, suna shororo, suna rafi, suna mariga da cikin mashego. To kaga yanzu suna bi ne, suna kwashe shanun mutane, sannan suna garkuwa da jama'a, kuma suna saka abinci.
Kai a matsayinka na jami'in tsaro, kaga musu irin matakan da gwamnati ke cewa za a dauka?
To inda ya dauki matakai, kaga kamar shekaran jiya ƙauyenmu can aka suka shigo cikin wani gari da ake kira Shadadi, suka halbi mutane takwas. Mutum biyu suka mutu a nan take, ɗaya wata mata ta rasu a asibiti jiya, yanzu gunkin biyar na nan a asibiti. To duk mai saniya a wadatar an kwashe. In ana ɗaukar matakan tsaro, wani ya faru shekaran jiya, ce an hange su a cikin dajin birnin Gwari da can Alawa sun tara bisa shi shanu sun fi 10,000 kai lissafi mutane nawa ke za ka ce a can
kai tsohon jami'in tsaro ne kamar misali a takamaimai wani irin mataki ne kake ganin idan an dauka za a yi wato kan hanci
a yanzu dai kam dole ne a kakkabe su da dadi
kenan a iya cewar kamar kwalliya ba ta biyan kudin sabulu
in dambu ya yawa baya jin mai
eh ranka da yan ba saman da yawa ba ko
to abubuwan ne suna da yawa amma tunda an ba sojojin sama da na kasa su dauki matakai to shi muke jira
kanar Aminu Isa Kwantagora wanda ya taba buga min waya inda yake bayyana min cewa shi ma ɗan bindiga dadi sun kai hari gonarsa kuma sun yi awun gaba da shanayensa a jihar Naija a wancan lokaci ya shaida min cewa wannan barna ba ɗan bindiga ne kadai ba amma yana da yakinin cewa akwai hannun ɗan Boko Haram a ciki
akwai hangen cewa wani bangare na Boko Haram da Islamic State sun shigo wannan yankin sun shigo wannan dajin Alawa da dajin Kamuku Gemriza da wancan na cikin Zamfara sun yi zango to kaga yanzu za mu iya cewa hagenmu shanun nan yawanci a sayan ne a samu kudin sayan kayan yaƙi da kuma biyan mayaka
kanar Aminu Isa Kwantagora shine gwamnatin mulkin soji na ƙarshe a jihar Kano wanda ya mika wa injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso mulki a shekarar 1999 kuma na tambayi Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ko zai mana ƙarin bayani dangane da yadda ya amshi mulki daga hannun marigayin a wancan lokaci
muna addu'a Allah ya ji kan sanan Aminu Isa Kwantagora wanda shine gwamnati ta Kano na soja wanda 1999 ya yi hand over mulkin jihar Kano zuwa ga ni a wannan lokaci sai ga dukkan abubuwan da muka gada hannunsa babu wani abu wanda yake na damuwa illa iyaka yayi aikin sa bisa ga amana kuma yayi dukkan abin da zai yi ya kafa fadisho na ci gaban jihar Kano wanda muka dora a kai
idan muka duba yanda gwamnati ni musamman a wannan lokacin na siyasa zaka ga idan mutun ya ga mulki ya mika mulki a gwamnati mai shigowa sai ayi ta zarge-zarge kaman kai lokacin da ya mika maka mulkin jihar Kano a irin bisa takardun hannu over da ya maka menene wanda kake ganin misali kamar ko an dan samu ci gaba ko kuskure a cikin sha'anin mulkin sa
a gaskiya babu wani abu da zan tuna wanda yake za a ce a'a gashi ne tun sani
kamar misali wani irin ci gaba ne kai a matsayinka na tsohon gwamnatin jihar Kano zaka iya cewa kanar Aminu Isa Kwantagora yayi ma jihar ku ta Kano din
to gaskiya kamar yadda nace lokaci ne yazo a kurace kuma ya tarar da matsaloli da yawa
ranar da ya mika maka mulki zaka iya tuna wani maganan da ya gaya maka ko kuma sai ka gaya masa
a gaskiya ba zan iya tuna wata magana da ta wuce abinda yake ya shafi hand over ba
bayan da ya kammala gwamnatinsa a jihar Kano kun ci gaba da hulɗa da shi ne ko kuna waya da shi ko zumunci ko wani abu bayan da baya gwamnati a Kano
kwarai da gaske
da me zaka tuna marigayi kanar Aminu Isa Kwantagora
na san mutum ne wanda yake mai daraja wannan daraja da yake da ita da sanin ya kamata da mu'amala mai kyau ya sa ya samu daraja kwarai da gaske
to ko me muku santan marigayin ke cewa akan sa tsohon sakataren gwamnatin jihar Kebbi Major Rabiu Garba Kamba mai retire shine dogarin Kwantagora wato ADC lokacin da yake mulki a jihohin Kano da Benue
kana shi Aminu Isa Kwantagora ne shi mai gida na ne a gidan soja kana Aminu Isa Kwantagora mutum ne mai saukin kai mun na san shi gidan soja na san shi tun ne mai hannun kishin addinin shi yana kusa da iyalin shi sosai
misali lokacin da yake gidan soja ranka da shi a wani bangare yake
eh da ne da shi duka muna artillery ne a cikin artillery kuma muna air defense artillery to kuma tun yana ainihin lieutenant captain ya yuka da yawa wanda ya zama to ya abu na ADC na general radio ne mu hadu da shi matsayin shi na commanding officer na hawa na CO na hawa a air defense artillery regiment da ke a Kure
tuni dai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya mika sakon ta'aziyarsa ga iyalan marigayin da kuma gwamnatin jihar Naija inda ya ce kanar Aminu Isa Kwantagora ya bautawa Najeriya matakai daban-daban
inda ya inganta rayuwar al'umma a sassa daban-daban na ƙasar nan. Ita ma gwamnatin jihar Benue ta keɓe ranar Talata 12 ga wannan wata a matsayin ranar hutu, inda gwamnan jihar Mr. Samuel Otom ya buƙaci a sassauta da tutocin Najeriya ya zuwa ƙasa-ƙasa a matsayin karramawa ga marigayi kanar Kwantagora, wanda ya ce kanar Kwantagora ya taka rawa sosai wurin gina sabuwar jihar Benue. Ya ce irin dimbin gudumawa da kanar Kwantagora ya bayar lokacin da yake gwamnan mulkin soji a jihar ba zai misaltu ba, a saboda haka suna miƙa saƙon ta'aziyya ga gwamnati da al'ummar jihar Neja, wanda ya ce wannan rashi ya musu zafi ainun. Fatan Allah jikan marigayi kanar Aminu Isa Kwantagora. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu faji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Mainakaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Yanzu kuma lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Amurka da Pakistan sun samar da wasu shirye-shirye guda biyu da za su inganta fannin kiwon lafiya da sa ido kan cututtuka masu yaduwa a kasar ta Pakistan. Na farko shine sabon tsarin da kasar za ta fitar da hanyoyin tabbatar da inganci da karfin magunguna. Kana na biyu kuwa shine yadda kasar za ta iya samun alƙaluman cututtuka masu yaduwa. A farkon watan Disamba, hukumar tantance magunguna ta Pakistan tare da haɗin gwiwar hukumar USAID suka bayyana da sabon shirin wanda zai dinga kula da yadda ake hada sabbin magunguna da tabbatar da ingancin su. Shirin wanda aka kira shi haɗaɗɗen tsarin tantance bayanai na ƙasar Pakistan zai taimaka wa kamfanonin Pakistan su samu damar neman izinin hada magunguna da kuma tabbatar da an samar da nagartattun magunguna a kasuwa cikin rahusa. Shirin kuma an samar da shi ne ta yadda zai dace da tanajin ka'idojin hada magunguna na ƙasa da ƙasa da baiwa Pakistan ɗin damar shiga kasuwar magunguna ta duniya. Jami'an gwamnatin Amurka da Pakistan ɗin sun sanar da ƙaddamar da cibiyoyi 155 don kula da yadda jami'an kiwon lafiya suke gudanar da ayyukansu na daƙile yaduwar cututtuka kamar annobar corona a duk faɗin ƙasar. Hukumar USAID tana tallafa ma aikin ba da horo ga 'yan tawagogin aikin karta kwana da ke sashen aikin kula da yaduwar annobar corona. Kana jami'an ana horar da su akan yadda za su yi amfani da alƙalumma wajen gano masu ɗauke da cutar corona a duk faɗin cibiyoyin. Haka zai samar da jagorori a duk cibiyoyin. Mataimaki na musamman ga Firaministan ƙasar a ɓangaren lafiya, Dr. Faisal Sultan, ya bayyana jin daɗin su ga gwamnatin ta Amurka tare da tabbatar da cewar wannan agajin zai taimaka matuƙa wajen samar da tsarin ƙididdigar cututtuka masu yaduwa a Pakistan ɗin. Amurka da Pakistan sun kasance kan gaba akan waɗannan batutuwan, ba wai kawai ta ɓangaren hukumar tsaron lafiya ta GHSA ba, har ma da aiki a cikin ƙasar da jama'ar yankuna daban-daban. Samun damar gaggauta bibiyar cututtuka cikin sauri, gano su da kuma ɗaukar matakai kan duk wata barazana ga lafiyar jama'a abu ne muhimmi. Hakan ya ƙara danƙon zumunci da ƙawarmu gwamnatin Pakistan da ta samu damar kafa cibiyoyin gundumomi da samar da kusan jami'an kiwon lafiya 300,000 don taro akan duk wata annoba da take barazana ga Pakistan ɗin, a cewar daraktan wannan tafiyar Juliet Koneni. Muna gode wa gwamnatin Pakistan saboda wannan ci gaba da haɗin gwiwa da muke yi da samar da tsari tun daga matakin gunduma zuwa na yanki har ma zuwa ga birnin tarayya wajen samar da kayan aiki da za su taimaka a daƙile yaduwar annobar corona da ma wasu cututtuka. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro da wannan wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Hawwa Umar da na gabatar da shirin ke fatar mu zama lafiya wassalamu alaikum.